yi ya cancanta da abauta masa, da an nuna muku wannan. Amma saboda halayenku, summa takhadtumul ijla min ba'dihi, sannan sai kuka riƙe ɗan maraƙi a matsayin abin bauta, min ba'dihi, bayan shi Musa, wato bayan tafiyarsa zuwa ga ganawa da Allah Maɗaukakin Sarki domin karɓo littafin At-Tawrat. Wa antum zalimun, halin kasancewarku kuna masu zaluntar kanku da bautawa ɗan maraƙin nan da kuka yi. Duk wannan yana nuna cewa faɗinku cewa kun yi imani da littafin da aka saukar muku wannan ba gaskiya ba ne. Wa za kulluhu yadullu ala kazibihim fi qawlihim nu'minu bima unzila alaina. Dukan wannan na bayyana ƙaryarsu da suka ce mun ba da gaskiya da abin da aka saukar mana. Ai, da sun ba da gaskiya da At-Tawrat da ya kamata, to da ba su aikata ire-iren waɗannan manyan laifukan ba tun zamanin Annabi Musa ɗin kansa ba, bayan sun ga ayoyi, mu'jizozi da ma saukar da littafin gabaki ɗayansa a kan Annabi Musa domin su. Amma suka zo suka saɓa wa umarninsa, ba su yi aiki da shi ba. Banda wannan kuma, wa iz akhazna mithaqakum, ku tuna har ila yau dai abinda ke nuna ƙaryarku cikin da'awar imani da kuka yi, imani da littafin da aka saukar muku. Lokaci ku ba za ku ba da imani ba, ba za ku yi imani da Alƙur'ani ba, sai littafin ku kaɗai. To, abinda ke nuna cewa hatta littafin na kuma At-Tawrat ɗin ma ba ku yi imani da shi ba, daga ciki akwai iz akhazna mithaqakum, yayin da muka riƙi alƙawarinku, alal amali bima fi Tawrati, alƙawari tsakaninmu da ku, wato tsakanin Allah Maɗaukakin Sarki da su Bani Isra'ila. Alal amali bima fi Tawrat, kan cewa za su yi aiki da At-Tawrat, littafin At-Tawrat. Wa rafa'na fawqakum ud-dur, a daidai lokacin mun razana ku, mun ɗaga wato dutse, mun ɗaga babban tsauni sama da ku, samanku. Wa rafa'na fawqakum ud-dur, alƙawarin ya gudana sakamakon barazana da aka yi musu. An saukar da At-Tawrat, suka ce gaskiya hukunce-hukuncen sai musu tsanani, a ce ba za a yi kaza ba, an haramta kaza da kaza, dole sai an yi kaza, dole sai an yi kaza, ka abin ya yi tsanani, su ba za su iya ba. Shi ne Allah Ta'ala da ikonsa ya ɗaga ƙaton dutse, shatin garin nasu, aka ce musu, to ko dai ku riƙe At-Tawrat ku yi aiki, ko kuma wannan dutse ya sauko ya danne ku gaba ɗaya, a muku azabar duniya tukun. Da wannan barazanar suka ɗauki alƙawari, sai aka janye barazanar, sai dutsen ya kawo kamar hadari ya janye. Da suka ga sun samu sarari, sun sha iska, hadarin azaba ya ɗauke ya faifaye, su suka janye ko ba su yi aiki ba. An yi haka hinamta na tumin ƙabuliha ya sukura alai, an ɗaga wannan dutse ne lokacin da kuka karɓar At-Tawrat, aka ce kan ba ku ɗauka ba ku karɓa ko riƙe At-Tawrat ba, dutsen zai sauko ya faɗo a kanku. ya gama da ku sannan ne kaga inda Allah ya fifita al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wadancan mutane sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wato wani abu wa antum bima fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Allah ta'ala ya ce idan kun bayyana abin da ke cikin ranku ko kun boye Allah zai muku hisabi a kansa. Sai suka ce ya Rasulullah, an umarce mu da abubuwan da za mu iya irin su sallah, azumi, su zakka, har jihadi ma da abin za mu iya mun yi. Amma yanzu an saukan maka da ayar da ba za mu iya ta ba shi ne mutum ya riƙe zuciyarsa ma kar ta yi masa mummunan tunani. Zuciya kuma ta gagare mai ita, tana gagara mai ita a irin wannan tunanin ba za mu iya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna son ku faɗi irin abin da bani Isra'ila suka faɗa, sami'na wa asaina, a kar ku faɗi haka. Allah ya fi ku sanin ko za ku iya ko ba za ku iya ba. Ku ce sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ku ce mun ji komai biyayya, gafaraka amma muke nema, ya bunje mu ko zuwa gare ka ma koma take. Suka yi ta karanta wannan. Mai riwaya ya ce lokacin da mutane suka yawaita nana ta wannan addu'a, sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, to sai Allah ya saukar da ayar kamar haka: amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. To haka kuskuren kawai da suka yi da manzo Allah ya gyara musu, suka ce to shikenan, suka faɗi yadda manzo Allah ya sa su mai ce. Sai Allah ya saukar da sauki ya rangwame ya ce to rabbana la tu'akhizna inna sayyina wa akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. To sai ubangiji yayi wannan wato sauki duka, duk abin da ba a da iko ko abin da aka yi mantuwa ko kuskure, sai Allah ya yafi. To amma su ba su yi haka ba, suka ce kai su ba za su iya ba. Kawai sai da aka fito musu da wato barazana cewa in ba su yi alkawarin riko da taura ba, to lalle za a rikito musu wannan dutse gaba daya ya rufe garin nasu, ya rufe su gaba daya a halakar da su. Sannan suka karba wa kullu muka ce khuzu ma atainakum bi quwwa, ku ku karbi abinda muka ba saukan muku, muka ba ku na hukunci da karfi, ku karba da gaskin gaske, in ba haka ba kuwa to kun san sauran. Wasma'u, ku ji abin da za a umarce ku da shi. Wasma'u ma tu'maruna, ba ma yi umaruna ba, ma tu'maruna bihi sama'a qabuli, ku ji abin da ake umartar ku da shi, ji na karba. Sun tsorata sosai, an ce a daidai lokacin mutum ko sujada ya yi, to sai ya sujada da gefen goshinsa, ɗaya gefen yana kallon dan hararo sama, dutsen nan yana inda yake ko ya ƙara yiwuwa ƙasa. To kaga sun tsorata. To shi ne ƙalu, sai suka ce sami'na mun ji ƙaulaka maganarka wa asaina amraka ma mun saba wa umarninka. Ma'ana dai lokacin da aka fasa azabtar da su ɗin saboda sun ce sun karɓa, sai kuma suka dawo ga Annabi Musa alaihi salam, suka ce mun ji maganarka amma mun saba umarninka. Wa ushribu fi qulubihim al-ijla, kuma aka gauraya san bautar ɗan maraƙin nan a cikin zukatansu. Ai khaladahu qulubahum, san ɗan maraƙin ya gauraya da zukatansu. Kama yu khalidu sharabu al-abdan, kamar yadda abin sha ke gauraya da jikuna. kamar da mutum yake shan abin sha ya salwanta ya bi jikinsa. Ma'ana dai san bauta ɗan maraƙin nan ya ratsa jikinsu, ya zama su jini da tsoka. Bi kufrihim, saboda kafircinsu, kafircin da ya kama zukatansu sosai. Qul, ka ce musu, bisa ma ya'murukum bihi imanukum. Wannan umarni ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya faɗa wa waɗanda suke zamani tare da shi, wato suke rayuwa a lokacinsa. Ka ce musu, tir, wato ya yi muni irin abin da imaninku yake umartanku da shi, inda shi ne wannan. A ce, kun bauta wa ɗan maraƙi, kuma bayan an gargaɗe kuma, kun dawo kuna martaba wannan abin. Ana kwaɓakku kuna cewa kun saɓa. Tir da wannan, in kuntum mu'mini, in ku mu'minai ne. Wato, in dai wannan shi ne irin imanin naku, ku shirkanta da Allah, ku haɗa shi da waninsa, ku duba wata wulaƙantacciyar halitta cikin halittunsa ku haɗa da shi, kai komai darajar halitta ma Allah bai yi izini ba, bai yarda ba a haɗa shi da ita, wato haɗa shi Allah ta'ala da wannan halitta, komai darajarta a wajen bauta. Amma suka ɗauko ɗan maraƙi suka bauta masa. Al-ma'ana, lastum bimumini, abin da ake nufi dai, ku ba mu'mini ba ne bisa haƙiƙa, ku ba masu imani ba ne a bisa haƙiƙa. Li'anna al-imana la ya'muru bi ibadati al-ajli, domin in dai akwai imani, wato shi imani sahihi baya umarni da bautar ɗan maraƙi. Wato, kamar mutum ne yana shirka, yana tsafi, yana dukkan wani abu wanda yake zama kishiya ga imani da tauhidi, amma kuma ya zaƙi ya daddage kan cewa ai shi mumini ne, ai shi baya da wani kokwanto a game da tauhidi, ya ta da'awar irin wannan. In dai tauhidin gaske ne, to ba zai ba da dama mutum ya zama ya ci gaba da bautar aljanu ta hanyar tsafi ko neman wasu buƙatu a gurinsu ba, ko duk wani abu mai kama da haka ba. In dai tauhidin na imani ne sahihi, to zai hana mai shi ta'allaka da wani Allah ta kowace fuska, ba zai bauta wa kowa ba in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. In ko mutum ya yi da'awar imani amma duk da haka yana shirka, to wannan imanin nasa kawai na baka ne, amma ba na haƙiƙa ba, ba mai tsayarwa ba, zai kafa wa kansa hujja ne kawai. Wal muradu aba'uhum, abin da ake nufi da wannan kakannin Yahudawan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai faka zalika antum, to kamar haka ko ɗin ma na yanzu, wato su waɗancan na zamanin kakanninsu can zamanin annabawa da suka bijire, ba su aike da attaura ba, an zarge su imaninsu ba sahihi ba ne. Kamar haka su ma ana ce musu, kamar haka kuma da kuke rayuwa tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lastum mu'minina bit tawrat, ba ku zama masu ban gaskiya ga attaura ba. Waqad kazzabtum Muhammadin, tunda dai kun ƙaryata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ƙaryatawarku ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rashin shiga addinin musulunci tare da shi, ya ƙaryata da'awarku ta cewa kun yi imani da attaura, kuna aiki da attaura. Wal imanu biha la ya'muru bitakzibi, imani da attaura ba zai umarci mai shi ba da ƙaryata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai dai da biyayya gare shi. In dai mutum ya yi imani da attaura da gaske, to ba makawa, wato zai biyayya, zai yi imani ya gaskata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma mutum ya ce zai ci gashin kansa, ya yi riko da Taurat ko ya yi riko da Injila ko da duk wani abu da zai yi riko da shi bayan Allah ya riga ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai taba yi ba haka nan imani da Taurat ba zai umarci mashi da bautar wani Allah ta'ala ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin gantaccen hadisi cewa babu wani mutum ba Yahude ne ko ba Nasari ne shi ko ma wani iri ne a duniya bayan Allah ya aiko ni da zai ji labarin Allah ya aiko ni amma ya kibi na ya zama bai bi ni ya shiga addinin musulunci ba sai ya zama dan jahannama wato sai ya zama ko masa ita ce wutar jahannama har abada haka kuma Allah ya tabbatar innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha laika sharrul bariya lalle wanda suka kafirta kafircewa manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafircewa alqur'ani da addinin musulunci ake nufi duk wanda daga cikin yahudawa da kristoci da sauran mushrikai da maguzawa waɗanda suka ji musulunta to dukkansu Allah ta'ala ya ce a wutar jahannama za su kasance kuma za su dawama a ciki kuma waɗannan su ne masharanta mafiya shari'a a cikin talikai to wanda ya biyo wannan hanya kuma ya zo yana cewa ai yana aiki ne da Taurat ko Injila ya ƙarya yake har ila yau dai kuma waɗannan bayanan duka gargaɗi ne gare mu musulmai cewa ba wai da abar bin alqur'ani ko karanta shi bane kadai ko da'awar riko da sunna kuran tutiya da haka bane kadai ke wadatarwa sai bisa hakika an samu riko da ainihin imanin ta hanyar aiki ko mutum yayi da'awar imani da alqur'ani da aiki da shi da ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan aikinsa ya zama saɓani ya ci karo da abinda alƙur'anin da sunna take karantarwa cin karo sosai to sai da abin ta zama ba ta yi masa amfani ba a cikin al'ummar nan tamu akwai waɗanda suke kwatanta shigen abin da su wani isra'ila suka yi dama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yi gargaɗi na tattabi'unna sunana man qablakum hazwan na'al bin na'al ko hazwan quzzata bil quzza za ku wa'insun ku ba duka ba wa'insun ku za su bi tafarkin wa'inda suka gabace ku a tarwa ya sabai suka tambaya cewa suwa yake nufi ce suka ce alyahudu wan nasara yahudu da nasara kake nufi yace fa man yace suwa in ba su ba su mana yace to kamar yanda aka aje takalmi da takalmi iri daya wato ma'ana takalmin mutum ɗaya wannan da wannan aka ga ba bambanci daidai wa daidai za su kasance kusa ga mutum wani ma ya karanta alqur'ani ya haddace shi yana rubuta shi wani har fassara shi yana yi amma kuma ya buge da siherce-siherce da shi ya buge da bautar aljanu ko kuma wato wasu surori na kamanni daban-daban salo-salo daban-daban na shirka da ta'allaka da wani Allah ko guluwi a mutane waɗansu mutane irin abin da wasu masu zurfafawa sosai a cikin sufaye kaman irin 'yan Wahdatul Wujud da makamantansu to sai ga cewa duk da wasu ta cewa su ahlul qur'ani ne su wa khasatuhu ke batattun mutanen alqur'ani to sai zama wannan da'awa ce kawai ta baki amma abin da suke yana warware abin da suke aikata wato suke da'awa suke faɗa kuma har musamman a ranar lahira an je gaban Allah yanda waɗancan yahudawan ba su tsira sun kubuta ba saboda kawai da'awar nomin imamu zila alaina muna ban gaskiya da abin da aka saukan mana ba za su tsira ba da wannan saboda ayyukansu sun saba to hakan ma irin waɗannan gurɓatattun musulmai waɗanda suke bauta wani Allah daga mutane ko shaidanu ko kuma suke bin dokoki da hukunce-hukuncen wani Allah suke amana da su suna bijirewa na Allah ko suna ma isgidanci da batanci ga na Allah duk ana samu cikin musulmai wasu gurɓaci to da'awar kurin ba za ta tsira ba shine abin da ya kamata a fahimta kaɗan daga cikin darussan ire-iren waɗannan kissoshin ana ba mu labari cewa sun yi laifi iri kaza sun mu'amalanci annabawansu sun mu'amalanci littattafansu da irin wannan riƙo wanda ba sahihi ba wannan kuma ya sa dangantakarsu da littattafan da annabawan ya zama ta da'awa ce kawai ta fatar baka ta kafa wa kai hujja amma ba wacce za ta tsayar da su ba to mu ma musulmai dole ne mu kiyaye kada ya zama alaƙar mu da alƙur'ani ko alaƙar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko alaƙar mu da musulunci kada ta zama da'awa lokacin da san zuciya ya taso a ce za mu iya wance kali za mu iya fatali da dukkan wani abu komai alfarmarsa don cimma wani buri ko da ma zai warware da'awar ta Allah ka kiyaye mu yana daga cikin abinda Yahudawa suka yi yawan faɗa taskiya da suke wa kansu wato ma'ana kamba ma kansu yaba kansu tsarkake kansu da baiwa kansu babban matsayi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu Yahudu da Nasara a lokuta daban-daban ko ƴannansu sun ce wato mu tamkar ƴaƴayen Allah muke saboda alfarma ko mu ne masoyansa kaga wannan kamba makai ne ko da kai ne kai matsayi na musamman suna cewa su ne zaɓaɓɓiyar al'umma a wajen Allah suna faɗin wannan suna cewa lahira tasu ce gidan aljanna nasu ne kuma bayan sauran mutane to Allah ta'ala ce kul ka faɗa musu in kanat lakum darul akhirah idan gidan lahira ya kasance naku idan gidan aljanna ya keɓanta da ku cewa suke yi musulmai ba za su shiga aljanna ba su ne masu cancanta shiga aljanna to ku Yahuda manzo Allah ka ce ka faɗa musu in dai gidan aljanna naku ne inda Allah a wurin Allah khalisatan wato tsantsa ku ne kaɗai kuka cancanta ku za ku keɓanta da shiga gidan aljanna min dunin nas kuma bayan sauran mutane kama zamtum kamar da kuke rayawa wata manawar mota to kuyi burin mutuwa in kuntum sadiqin in kuma gaskata ne wasu malaman suna ganin cewa suna cewa nan da aka ce fatama nawul maut ba wai ana nafin haka kurin wai su godi baki su ce ya Allah ka karbi rayukan mutu na mu shiga aljanna dan mai aiko musulmai ma ba a ji suna yin wannan ba mutum ko na gari ne shi ai yakan so ko yana so ko zai so a ce ya samu jinkiri domin ya ƙara samun alkhairi mai yawa a rayuwarsa ko yawa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam khairul mu'minin man qala umruhu wa hasuna amalu riwaya tirmidhi mafi alkhairi cikin mu'minai shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikinsa kuma ya yi kyau Allah ya taimake ka ka shekara 70-80 fiye da haka tun kana yaro kana bauta Allah kaga Ramadan ɗaya-ɗaya za ka samu sama da 60 in Allah ya sa da dace sallah kaga ayyuka na alheri da yau sun tsawaita to wannan alheri ne ba ɗan kaɗan ba shi yasa aka ce idan mutum wato yana burin rayuwa ne dan ya ƙara samun damar bauta wa Allah guzurinsa ya ƙara kauri ya wato wannan buri ne da ake son sa tunda dai an san dole kan za a mutu amma mutum kafin ya mutu ai zai so a ce yana da guzuri mai yawa to wannan ko mumine suna da wannan suka ce to saboda haka ba ana nufin kawai su tsaya su ce ya Allah ka karɓi rayukan mu mutu ba saboda nagarta dan nagar din ma ai baya haka saboda burin ƙarin alheri suka ce abinda ake nufi shine ai mubahala wato ma'ana da su da mu'minai a zo da su da musulmai a zo a tsaya a ce ya Allah duk wanda ka yarda da shi wato ya zamanto ainihin duk wanda kai ne ka yarda da wato ka yarda da shi ya zama shi ne ɗan aljanna a wurinka to ka karɓi rayuwarsa ka karɓi rayuwarsa domin ya shiga aljanna mu ko musulmai tsakanin musulmai da mu wato a zo su da musulmai a yi wannan bahala to wannan suka ce abinda ake nufi kenan saboda sun san cewa su ba mutanen kirki ba ne makomarsu ba ta gari ba ce sun san cewa in an yi irin haka alhali ba shi da gaskiya to za su halaka kuma su tafi wuta su samu akasi shi yasa ba za su yarda ba to amma wasu malamai sun fassara shi a zahirinsa kawai cewa ɗin ana wato ce musu a hirɗinku har in da gaske ne abin da kuke cewa ku ne kaɗai 'yan aljanna to ai sai ku yi addu'a Allah ta'ala ya gaggauta ɗauke rayukanku domin tafiya gidan aljanna don wanda ya san cewa in ya mutu aljanna zai shiga bai kamata ba ya ɓata lokaci cikin wannan rayuwa ta duniya قل كسيم زين كان لكم دار الآخرة دار الآخرة خالصة إذا جد الله هرا وتويا كسن شيء ربهم كسنس عند الله أورم الله من دون الناس كما بان سورة موتى نكمل له كيف لا أتمنى النور موتى كيبور موتى قرود الله سوى كبير أيكم قت سيجر مباهلة سكان كود ممني كوكما hakanan kamar da dai malamu suka shi a bambam wajen fahimta in kuntum sadiqin in kuma gaskata ne ai in sadaqtum fi za'amikum anna halakum za ku yi haka ku yi haka ko kuma ku yi haka din inda gaske wato abinda kuka raya din hakan yake man kana lahu yusruha wanda dai ya zama aljanna shi take jira ai zai fifita komawa cikinta wal musilu ilaiha al maut kuma abinda zai sada mutum da aljanna gadar ita ce mutuwa hatta manau saboda ku yi burin ta duk wanda zai kai ga gidan lahira dole sai ya mutu wanda zai shiga aljanna ko wutar ma Allah ya shigo daga wuta to mutuwa da ita ce hanya to tunda ku in aljanna ne to ku roki Allah ya karbi rayukan ku ku tafi gidan aljanna wallahi tamannahu abada amma ba za su yi burin wato mutuwa ɗin ba har abada bima kaddama ta aidihim saboda abinda hannayensu suka gabatar in mubahala aka ce a zo a yi tsakaninsu da mu'minai ba za su yadda ba kamar yadda in ce aka yi su yi buri ɗin haka nan ba za su yi ba don ba su yadda da kansu ba saboda laifin da suka aikata kafircewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi abinda ya wajabta ƙaryarsu da suka ce nomine ma azila alaina mun ba da gaskiya da abinda aka sauka mana aya taurata yi umarni ne ta ma taura yayi umarni da imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su ma din har dab da aiko shi suna faɗa cewa yana nan tafe har ma suna roƙon Allah nasara da zuwansa amma dai falama ja'ahum ma arafu kafaru lokacin da abinda suka sani ya zo musu shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kafarce masa saboda hasada saboda girman kai saboda kwaɗayi na abin duniya da son girma duk wannan abubuwan suka saka ba su yi imani ba to sun san makomarsu yadda take shi yasa da'awar da suke yi ta cewa su gidan aljanna nasu ne faɗa kawai suke yi amma can cikin zukatansu sun san akasin haka ne gaskiya wallahu alimun bi zalimin Allah ya san halin da azzalimai suke ciki ya san abin da suke faɗa da kuma abin da suke ƙudurtawa wanda maganarsa da aikinsa suka sha bamban da abin da ke cikin zuciyarsa Allah da yana sane irin halin da suka yi ɗin kuma zai saka musu da abin da suka aikata ranar tashin kiyama wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin Allah ta'ala ce wallahi kuma za ka same su lamar kasam ne nan ana fuskantar da maganar kuma ne zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ga dukkan wani wanda zai karanta alqur'ani ko kuma ya ji shi wanda zai iya fahimta kace wallahi za ka same su ahrasa an-nasi ala hayatin su ne suka fi mutane wato dukkan mutane tsananin kwaɗayi a kan rayuwa za ka same su su wannan Yahudawa cewa su suka fi kowa tsananin kwaɗayi a cikin rayuwar duniya wayal hayatul mutadawila wa in kanat zalila suna burin su samu rayuwa mai tsawo ko da babu mutunci babu ɗaukaka babu daraja a ciki kowace irin rayuwa za a samu dai a yi ta a daɗe a duniya saboda an san cewa an koma lahira babu alheri cikinta saboda ka san fi kowa kwaɗayi a kan rayuwar duniya wannan ma ya fi kaiwa matuƙa fiye da walai tamannahu abada ko da yake ma'anar duka kusa da kusa ne amma wannan ya fi kaiwa matuƙa cewa za ka same su wallahi za ka same su sun fi kowa sun fi sauran mutane duka kwaɗayi tsananin kwaɗayi a kan su samu doguwar rayuwa wato dai sun fi sauran mutane kwaɗayi a kan rayuwar duniya bayan ma cewa za su yi burin mutuwa ɗin ba kuma za ka tarar sun fi kowa ma tsananin kwaɗayi a kan rayuwar duniya wannan karal hayata dalalatan ala annahu la yubali bi naw'iha. Kuma ita kalmar alhaya to sai ya kawo ta nakira ala hayatin babu al, dan ya nuna cewa shi ba yahude wato bai damu ba da wai wace irin nau'in rayuwa zai samu ba ko wace irin nau'in rayuwa yake kwadai. A mamudatun awwaz muma rayuwa ce a bar yabo ko a bar kushewa, mai inganci ko mara inganci, duk bai damu da wannan ba. Inda zai samu dai ya rayu ko da ma da salon rayuwa irin bahimiya, wato rayuwar dabbanci irin wanda suke yi a halin yanzu haka, kuma tun dama hakan suke. To shi dai ya daɗe yana dabbancinsa a duniya, shi ne burinsa. Bal yatamanna husulaha wa ulaha faqat, burinsa kawai shi ne rayuwar da ta samu kuma ta tsawaita la iyaka. Kuma wannan kaga shi ne abin da ke ainihin wato bayyana a rayuwarsu a yau, kuma a wannan duniyar ta yanzu da suke jagoranta. Kullum yaya rayuwa za ta inganta, ya za a ji daɗi, ya za a shagala, ya za a kawar da matsaloli, ya za a samar da kaza, kullum yadda dai rayuwar duniya za ta kankama. Ko da yake da ya isa, ya ishe su aya, ya ishe dukkan mutan duniya aya cewa lamarin nan dai na duniya duka na Allah ne, duniya da suke ganin kamar sun yi galaba a kanta ba abin da suka yi, tana nan dai daga matana hannun Allah, kawai dai ta lalani da aka musu, aka ba su dama zuwa wani lokaci, saboda duk shirin da suke ta yi a kan duniya ta yi daɗi, hankali ya kwanta a cikinta, amma kuma ba sa rabuwa da cin karo da wato matsaloli da aka sai mai yawa. Shekarun baya da suna cewa burinsu shi ne wadatar da duniya da lafiya, ko ba haka ba? To misali in an yi gwagwarmayar yaƙar wani ciwo guda ɗaya kamar allagar tashi, duk da shi ba za a kawar da shi ba, tunda Allah ya kaddara ya zama wani ibtila'i a rayuwa, to sai ka ga wasu cututtukan da yawa kuma sun sake fitowa wanda suka fi na da, kuma sai ka ga suna ta bijirewa irin magunguna da dukkanin wasu matakai da ake ɗauka a kansu ɗin. Abinda yake nuna su samu rayuwar duniya ɗin, duk da ma ba da wama za ta yi ba, ba ma kuma tsawon za ta yi yadda suke burin ba, amma su same ta ainihin yadda suke so ta yi daɗin, yadda suke so babu shi, suna ta gasar ƙeri-ƙeri da abubuwa iri-iri dai, wai shi ma don su samu kwanciyar hankali da aminci. To sai wannan ababen da suke ƙerawa, ababen da suke ƙirƙirowa, suka zama musu kuma wani sababi, wani masdar, wani sababi na tashin hankali da ɗarɗar da kuma rashin nutsuwa. Da san sani ma da ba su buɗo ƙofar gasa a cikin ƙirƙirar makamai irin na ƙare dangi ba, wanda suke ta ɓarnar dukiyoyi da kuma tsorata juna a kai ba kullum. To kaga duka wannan na nuna maka shanin na Allah ne, kuma na nuna maka cewa hakikanin abinda Allah ya siffanta da shi a Al-Qur'ani a kansa suke burin rayuwar duniya kawai. Kuma Allah ta'ala ya ce wa min allazina ashraku, za ka same su ma sun fi wato burin rayuwar duniya fiye da ma mushrikai wanda suke musu tashin alkiyama. Domin su Yahudawa sun san cewa makomarsu wutar jahannama ne, alil ilmi bi anna masirahum ila an-nar dun al-mushrikeen, saboda sun san cewa makomarsu wuta ce kuma bayan mushrikai, musamman ma mushrikan da ba su yarda da tashin alkiyama ba, wanda suka riƙe abubuwan bautarsu kawai domin neman samun biyan buƙatu na duniya kadai, suna bautar wani Allah dan bukatar ta duniya ta biya amma ba tunanin lahira. Akwai wanda suke da imanin cewa za a tashi sai dai ta hanyar ceto shufa'a din su shuraka din su su cece su. To musamman wanda ba su yarda cewa za a tashi ba ta yi gaba da wani tunani akan cewa ma wutar jahannama za ta zo. Amma duk da haka wato su Yahudawa sun fi su gwada rayuwa saboda su kawai barazanar mutuwa a wurinsu su misali mashirkan da ba su yarda za a tashi mutane ba mutuwa dai za su guje ta ne ko su ji tsoronta saboda za ta yanke musu jin daɗin suke ciki. Wanda bai yarda za a yi lahira ba za a tashi ba aljanna ba wuta to shi tunaninsa kada ya mutu ne jin daɗinsa ya yanke la iyaka. Amma su sun sani su Yahudawa tsarin kitabi gaba ɗayansu da suka karanta tafan Allah suka ƙi bin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ƙi musulunta da gangan don manufofinsu sun san cewa in mutuwa ta zo musu to bayan yankewar lazza ɗin jiyajiyan daɗin duniya bayan sun yanke to kuma azaba za ta zo ta same su. Kaga dole ashe su fi sha'awar rayuwa fiye da waɗanda ba su yarda za a yi hisabi ba. A taƙaice dai Yahudawa sun fi son rayuwar duniya fiye da mushrikai fiye da waɗanda ba su yarda cewa lahira na tafi ba. Yawaddu ahaduhum ɗayansu yana borin lawi amaru alfasana yana borin a ce an rayar da shi shekara dubu lau'in masdariya ce kamar an yawa kamar ya ce yawaddu ahaduhum an yi ammara alfasana to sai dai da yake launi aka ci shi yasa ya zama yi ammaru yawaddu ahaduhum lau yi ammaru alfasana ɗayansu buri yake yana burin yawa a rayar da shi abinda ya kai shekara dubu a duniya. Ai dubu tana da yawa a lissafin mutane ko amma ba ta da yawa a wurin Allah maɗaukakin sarki domin za a yi dubbai marasa iyaka a wutar a lahira kuma za su zamanto a cikin wutar jahannama ne. Ya ce wa ma huwa luma za a zahihi min al'azabi an yi ammar amma a rayar da shi ɗin an yi ammara a rayar da shi shekara dubu inda zai samu ɗin to amma huwa luma za a zahihi min al'azab hakan ba abu ne da zai nesanta shi daga azaba ba. Da mutum zai shekara dubu ma a duniya yana kafirci yana ainihin abin nan kai kawo yana fataka cikin jin daɗinsa cikin abin da yake so da shahawoyinsa sannan mutuwa sai ta zo masa kuma ta zo masa sai zama ya koma cikin azabar Allah da fushinsa to wannan shekaru dubun da ya mai amfani ba za wani amfani ba su wadatar da shi komai ba. Sa'ar farko da zai ga wadai da wutar jahannama duk ya manta shekara dubu da ya yi yana jin daɗi yana morewa wannan haka yake ba ganin Iblis ba shi da Allah ta'ala ya fushi da shi sai roƙi Allah ta'ala jinkiri aka jinkirta masa zuwa ranar da za a tashi bayi Allah ta'ala ya masa haƙuri ya ƙyale shi to amma yayin da za a saka shi a wutar jahannama tare da rundunarsa baki ɗaya wannan daɗewa da ya yi na rayuwar duniya gaba ɗaya tun farkon bil adam har ƙarshe zai wadatar da shi wani abu ba zai wadatar da shi ba. Imam Muslim ya rawaito wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a kawo wani mutum daga cikin waɗanda wato suka rayu a cikin duniya cikin jin daɗi matuƙa amma ɗan wuta ne shi saboda kafircinsa amma ya ji daɗi matuƙa a duniya irin masu taso wannan ƴaƴan sarakuna ko Allah ya yi shi da ƙoshin lafiya ga wadatar dukiya ga gata ya gama rayuwarsa bai san wahalar duniya don an saka shi a wutar jahannama lokaci guda an danna shi cikinta sai a tambaye shi a ce da shi ya kai bawan Allah ka taba ganin alheri kuwa wani jin dadi ya taba bi ta kanka ko ka taba yi ta kansa sai ce wallahi ban taba gani wani alheri ba ban taba bi anin ta cikin wata ni'ima ba ma'ana ban taba jin dadi ba rayuwa ya manta ga baki da karan farko da za a saka shi kamar yanda za a dauko wani daga cikin bayan Allah waɗanda suka rayu cikin jaraba mai tsanani a duniya misali tsananin jinya talauci bakin ciki zilla abubuwa iri-iri amma mumini ne mai haƙuri ya rayu akan haka don Allah ya saka masa da gidan aljanna saka shi sakawa farko da za a yi masa za a tambaye shi ya kai bawan Allah ka taɓa rukun da Allah ya halitta ka taɓa damuwa da wata wahala ko wata damuwa kuma sai ce wallahi bai taɓa samun wata damuwa ba shi wata wahala ba taɓa shafar sa ba ya manta to ita rayuwar duniya haka take to amma su rayuwar duniyan dai suke so son su daɗe suke yi wato abin da suke so kawai shine su daɗe a duniya shi yasa ba ma yadda za a yi sai burin mutuwa ko sai fatan su mutu ɗin domin idan sun mutu ga abin da za su je su tarar abin da ke tabbatar da ƙaryarsu kan cewa aljanna tasu ce abin da ke ƙara tabbatar da ƙaryarsu da suka yi ta cewa wato nu'minu bima unzila alayna mun ba da gaskiya da abin da aka saukar mana da shi inda sun yi aiki da attaura sun bi annabi sallallahu alaihi wasallama to da sun musulunta kuma sun yi aiki na gari kuma ba su ta'allaka da duniya irin wannan ta'allakar ba. Allahu basiru mai ma'a amalu. Allah yana ganin abin da suke aikatawa. Wallahu zai ibsarin mai ma'a amalu. Allah yana ganin duk abin da suke yi. La ya fa alaihi shay'un min amali fa ijazi. Ba wani abin da suke yi da yake ɓoya daga dukkanin ayyukansu kuma zai saka muku su akan duk abin da suka aikata. Abin da suke faɗa suke aikatawa da ya sabawa manufofinsu duka Allah ya sani kuma wato zai saka musu akan haka. Na, sai Allah ta Allah.
Qul man kana aduwwan lil-ibliya fa'innahu nazzalahu 'ala qalbika مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
Allah madaukakin sarki ya ce qul lahum ka faɗa musu man kana aduwwan li jibril wanda ya kasance maƙiyi ga jibril alaihi salam falyamut ghaizan to ya mutu don baƙin ciki fa innahu domin lallai shi jibril nazzalahu shi ne yake saukar da alkur'ani wato shi ne Allah ta'ala ya aiko shi ya ta saukar da alkur'ani daga lokaci zuwa lokaci ala kalbika a bisa zuciyarka don saƙon na Allah na alkur'ani da jibril ke zuwa da shi tamkar wato ya ɗauko wani abu ne zai aje yana zuwa ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana saurara sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rike sai ya dauka نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حكى الله تعالى وتو يأمر تشيشي دوانا أي بإذن الله دوامرنا الله مصدقا لما بين يديه وتوشي القرآن الله يسوق الدشي علم كسن تي وسا ينا قسكة أبندكي أجابنسا ندقل يتتفي القرآن بقرية التفن دسك قباتيشي با كوما زنن دسك رجاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل يا تبت الدسو لتتفن عين دا الله يسوق الدسو كما يبين آية فلسا حائن تي دسو واتو أهل الكتاب سكينا تعريفي تنتن زو أسو كنت وكتن دسكي يا تبت دا منزن تي na manzannin da suka shude kuma ya wajabtawa musulman wanda suka yi imani da alqur'ani cewa su yi imani da su ainihin wato girmama su abinda ya zamanto ƙarin dalili da hujja akan ahlul kitabi cewa lalle ne in ba su musulunta ba to sun warware alƙawari kuma ba su da wata madogara ba su da wata madafa da alqur'ani da yazo dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo ainihin ba su ƙaryata abin da ke tare da su na littattafai ba ko manzannin. Wahudan kuma Allah ya saukar da shi alƙur'ani don ya zama shari'a daga bata. Duk wanda ya riƙe alƙur'ani to babu shakka zai tafiya a bisa tafarki madaidaici kuma zai tafiya a bisa basira zai zamanto a bisa hanya da za ta kai shi gaci ta kai shi ga tsira wa bushra lil mu'minin kuma albishir ne shi labari mai faranta rai labarin aljanna ga waɗanda suka yi imani. Ana alqur'ani yana tabbatar wa waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka karbi ainihin manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da shi suka bi shi suka musulunta suka rayu akan hakar mutuwa to alqur'ani yana musu albishir da aljanna kamar da yake gargadi ga waɗanda suka kafirce kuma da azaba ma'ana azaban mushiddatan alal kafirin wato alqur'ani ya zama yana gargadi da azaba da tsanani akan kafirai kamar da Allah ta'ala ya faɗa suratul isra wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين الا خساره من سوقروا ده القران ابنده yake warkarwa kuma abinda yake matsayin waraka wato da kuma rahma ga masu imani duk wanda ya imani da alqurani zai waraka zuciyarsa ba za ta zama da shirka ko kafirci ko kokonto ba zai samu gamsuwa a cikin lamura na addini da aqida kuma rahma ne akwai rangwame akwai sauki akwai ainihin dacewa ga wanda suka yi imani yanayin da muke ni'imtuwa da wannan addini babu waɗansu masu wani addini da suke ni'imtuwa da addini su kamar mu ba addini mai kan gado wato wanda yake da fasali mai kyau wanda yake da tsari na rangwame da adalci tsari wanda yake ya taɓo komai ya inganta komai ya gyara komai ibada wacce ake yin ta bisa fahimta da ganewa da daidaito da kuma zamantakewa bisa halaye nagari da mu'amala ta adalci duka gaba daya alqur'ani ya kunshi wannan to rahma ne ka kaddara cewa inda babu alqur'ani ya zamu rayu walillahi alhamdu wal minna godiya da baiwa su tabbata ga Allah to kaga rahma ce amma ba ya kara wa zalimin kafirai wani abu sai tabewa alqur'ani bishara ne to malaka jibril din nan shine yazo da alqur'ani da wahayin ya saukar da shi ga zuciyarka kai manzon Allah da izinin Allah to wanda yace shi makiyi ne ga jibril to wannan na nuna cewa lallai wato makiyi ne shi ga Allah subhanahu wataala ko ba mai gaskiya bane ba arwato asbabun nuzul cikin ruwaya da suka inganta cewa waɗansu daga cikin ainihin su Yahudawan kamar Abdullahi ibn Suriya hatta Abdullahi ibn Salam a wata ruwaya kafin musulunta sun faɗi irin wannan cewa ai mala'ika Jibril ya sha fallasa su a baya da azabtar da kakanninsu, saboda haka tun da shi ya zo da Alkur'ani gaskiya ba za su bi shi, ba za su karɓi Alkur'ani ba. Da ce Mika'il ne mala'ikan arziki, mala'ikan sauko da arziki, mala'ikan kawo mutane walwala da jin daɗi a duniya, da shi ne ya zo da Alkur'ani da za su bi shi. To wannan kaga ya nuna cewa su mutane ne kawai masu sa ransu, kuma abin da suke faɗa suna faɗa ne kawai shakiyanci ne, amma sun san ba haka tsarin yake ba, sun san wannan ba haka tsarin yake ba, amma dai suna faɗin abin da suke faɗi kawai don su ƙara yaudara da kuma tunkuɗa mabiyansu da suke saurara su ainihin cikin ɓata, su ci gaba da bautarsu ko bautar da su da kuma tatsarsu. In ba haka ba kam wannan ba wani abu ne da ainihin ya isa a ji shi a gamsu da shi ba. Don mala'ikun Allah ga baki da aka a wurin waɗanda suka yi imani da Allah da kuma cewa mala'iku masu tsarki ne, ai sun san babu wani mala'ika da zai ai wato wani abu na gaban kansa, ko ba haka ba? Kuma waye aka aiko? To saƙon ne da aka ba shi zai kawo. To me ya kawo bambanci tsakanin wannan da wancan? Kuma suna sane da cewa mala'ika Jibrilun nan, hatta annabawan da suka yi imani da su kaman Annabi Musa ɗin da annabawan da suka biyo bayansa, ai duka sun san shi mala'ika Jibrilun shi ne manzon da aka dinga aiko shi zuwa gare su. Amma dai sun faɗi wannan ne ɗaya daga cikin maganganu na saƙo da ainihin ɓatanci da suka yi, wanda kuma suna da yawa irinsu ainihin al'ummar Yahudu. Sun ma Allah ma subhanahu wa ta'ala jafa'i, ko ba haka ba? Sun wannan abu kamar da muka sani. Allah ta'ala ya ce kul, ka ce musu, ya ce man kana aduwwan lillah, duk wanda ya kasance maƙiyi ga Allah wa mala'ikati ya zama maƙiyi ga mala'ikunsa, domin in ya ƙi wani daga cikinsu ko da ɗaya ne, to ya ƙi sauran ma, wa rusulihi da manzanninsa, wato in ya ƙi ɗaya ko biyu daga ciki to ya zama maƙiyi ga manzannin baki ɗaya. Su dai Yahudawan da ake magana da su a kansu, ai kaga sun kafircewa Annabi Isa alaihi salam da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko da ke sun yarda da mafi yawan annabawan, duk da sun kashe wasu ma a ciki. To amma dai sun kafirce ma waɗansu sun imani da waɗansu. To ko da ɗaya ne aka ƙaryata ko aka ƙi shi, to an ƙi sauran ma baki ɗaya. Wa Jibrila wa Mika'ila, kuma wato wanda duk ya ƙi Jibril da Mika'il ya zama atful ammi akhasi alal am kenan. Su ma mala'iku ne, to amma saboda muhimmancinsu kuma a kansu ake magana, yasa aka fito da sunayensu mazahiri. Wanda ya zama maƙiyi ga Allah, ya zama maƙiyi ga mala'ikun Allah da manzannin Allah, ya zama maƙiyi ga mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il, fa inna Allaha aduwwul lil kafirin, to haƙiƙa Allah maƙiyi ne ga kafirai. Waɗannan masu wannan halayya kafirai ne. To dukkan wani wanda ya sifantu da irin wannan, to Allah yana ƙinsa, ko ba Yahuda ne ko waninsa. To kaga Allah ta'ala ya maida musu martani ainihin salo mai tsauri sosai, mai tsanani. Allah ta'ala ya karɓawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, maida musu amsa wanda duk ya zama maƙiyi ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da Jibril da Mika'il. To Allah maƙiyi ne ga kafirai, zai yana ƙinsu, sannan kuma zai saka musu da munin sakamako da ya tanada wa maƙiyansa, shi ne wutar jahannama. Allah ka tsare mu daga halayya irin tasu. Allah ta'ala ya ƙara tabbatar wa ce walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, haƙiƙa mun saukar da waɗansu ayoyi bayyanannu zuwa gare ka ya Muhammad. Wama yakfuru biha, ko babu wanda zai kafirce ma waɗannan ayoyin, illa alfasiqun, sai kangararru waɗanda suka fice daga bin shari'a. Allama lil ahad da ya ce illa alfasiqun ɗin, sai wato fasikan da dama an san su fasikai ne, kangararru ne. Ai alfasiqun al-ma'hudun, kangararrun da an san su matsayinsu, an san su dama inda suka ja suka tsaya cewa ba za su yi biyayya ba, to su ne kaɗai za su yi wannan. Bayan ayoyin sun bayyana, Yahudawa ba wai dan rashin ganewa ko rashin sanin sahihancin annabtar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane ba yasa ba su bi shi ba, ba dan rashin ayoyi ko mu'jizozi masu gamsarwa bane ba, duka ba wannan bane. Kuma abin da ya faru shine hasada wato da kuma girman kai da sanin shugabanci da kwaɗayin abin duniya wanda ya saka su suka musanyi ayoyin Allah da addininsa gabaki ɗaya da lahirarsu ma gabaki ɗaya da wani ɗan amfani na duniya kaɗan da za su taɓa a cikin rayuwarsu ta duniya kafin su mutu su jastara da azabar Allah. Suka gwammace su samu wannan amfanin ɗan kaɗan na duniya suka bar ayoyin, shi yasa suka zama manyan fasikai. A nan babban fasikanci ake nufi, al-fiskul akbar, fasikancin da mai shi ke zama wato maras imani wanda bai da rabon wata alaƙa kyakkyawa da Allah maɗaukakin sarki. Wahum ahlul kitab al-muharrifuna li kitabihim, wato waɗannan kangararrun, waɗannan bijirarrun sanannu da suka ƙi bin ayoyin da Allah ta'ala ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da bayyana su, to su ne ahlul kitab. Aka ce ahlul kitab Yahudu da Nasara, amma mafi yawan dai waɗanda ake tattauna a kansu a nan su ne Yahudawa, domin su ne aka yi ta ja'in ja da su muhawara mai zafi tare da su makirce-makirce da yawa. Duk da su ma Nasara a gefensu suna da tasu matsalar, amma dai su Yahudawan su ne waɗanda aka yi gwagwarmaya mai tsanani da su, amma dukkansu sun yi tarayya a wajen taharifin na littattafansu da kuma bijirewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yi tarayya a cikin wannan narko da Allah ya yi a kansu duka. Inna allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika sharrul bariya. Duk da kishi kansa kafircin mataki-mataki ne, Yahudawa sun fi tsanani sosai akan Nasara, amma dukkansu sun yi tarayya a makoma cewa ƙarshensu dai shi ne da bama a cikin wutar jahannama. Wa yadkhulu fi dhalika kullu fasiqin mislihim, dukkan wani kangarere, duk wani wanda ya bijire ainihin ma Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa bai karɓi risalar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba, ko dan wani dalili ma cikin dalilai yayi wannan ya fice yayi ya kangare ya zama fasikin, to ya shiga mashigarsu kuma hukuncinsa ɗaya da su. Kowane ne shi kuma ko a wani zamani ya samu kansa. Wannan gargaɗi ne ga ainihin al'umma ta musulmi, kamar da muka nanata kuma ke nanatawa kullum. In Allah ta'ala ya bamu labarin cewa ahlul kitabi sun yi mu'amala da ayoyin Allah, sun yi mu'amala da manzon Allah, misali mu'amala ta jafa'i, to ana nufin mu yi taka tsantsan mu kiyaye kada mu kwatanta irin wannan ko kada mu nanata irin wannan. Kada a samu cikinmu bayan mutum ya yarda cewa Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yarda cewa Alkur'ani gaskiya ne, amma kuma ya sifanto da wani abu da ke cin karo da imanin da Allah da kuma imani da ayoyin. Dole ne imani ya zama sahihi kamar yadda ayoyin suka tabbatar, kamar yadda risalar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar, kuma dole ayyukan su bi wannan tsari ta farke na shari'a. Amma in ya zama da'awar daban, aikin kuma daban, to har ila yau da an samu al-fisq, wato fita daga ainihin tafarki. Kada a samu mutum ya karanta ayan Al-Qur'ani amma ya koma yana sihiri ko bautar shaitani ko kuma wani abu na gulubi wanda zai ci karo da imani sahihi da Allah ta'ala aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, wanda zai ci karo da waɗannan ayoyi bayyananu na Al-Qur'ani mai girma. Ina roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana haske na shari'a, shari'ar Al-Qur'ani da tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu. Allah ka tsare mu daga bin hanya da tafarki tafarkai irin na waɗannan mutane kangararru. Insha Allah za mu tsaya kan wannan aya ta 99, darasin gobe sai mu ɗora da kan aya ta 100 daidai. Allah ta'ala ya mana afuwa kuma Allah ta'ala ya datar da mu. Na'am. Na'am. Wai ban yi kai kawo kan wani abu da zan aikata ba, kamar yadda na yi kai kawo game da karbar rai ran bawa na mumini ko ba ya san mutuwa kuma dole mutuwa ta zama dole kafin ya cimma aljanna ni ko bana son yi masa abinda wato baya so wato dai wannan daga cikin hadisai ne waɗanda ake fahimta su gurgurdan abinda ya dace da matsayin na zatin Allah subhanahu wataala taraddadi na hakika abu ne na ɗan adam ko kuma bayi ko ba haka ba dan taraddadi shine in yi kaza ne ko in bari in yi kaza ne ko in bari saboda ban san in nayi dacewar haka ko rashin dacewarsa ba to wannan ya koru ga Allah subhanahu wataala an sani to amma dai abin da ake nufi shine Allah ta'ala yana nuna girman matsayin mumini cewa Allah ta'ala ya kaddara cewa ba makawa sai bayan mutuwa ne za a shiga aljanna shi mumini baya son ya mutu din to amma kuma ya zama larura sai an karbi ransa to kaga in ya zama matsayin mutum ya samu wani kyawun alaka da ubangiji hatta mutuwar dan dai ta zama dole ne kawai za a sallada ta akan sa to wannan daraja ce wannan daraja ce to Allah ka datar da mu Allah ya mana afuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك اللهم عيشة هنية وموتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح ونعوذ بك اللهم من الكفر والفقر وعذاب القبر لا إله إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته